Yi shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfari. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fagi.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 4 ga watan Fabrairu na shekarar 2022, filin namu na kananan sana'o'i da tarihi ne.
Amina masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato matashi mai sana'ar hannu da saye da sayarwa. Sannan za mu ziyarci filin mu na tarihi, inda wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masanin tarihi ne.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ba tare da bata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kano karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da matashin bakon da ta gayyato mana.
Tashirmu na sana'a bakoncin wa muka samu a yau.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Muhammad Inuwa Abdulrahman, wanda aka fi sani da Baffa.
Malam Baffa, a ba mu takaitaccen tarihi kafin mu shiga cikin sana'ar da kake.
To gaskiya ni dai ɗalibi ne a makarantar Kano State Polytechnic, ina department in printing technology. Na yi ND, yanzu na gama, yanzu ina national diploma, ni haya national diploma HND kenan. Ina mataki na HND1.
HND1. Eh, primary da secondary duk a garin Kano akai, kai ɗan wani
gari ne? Eh, asali na ɗan Kano ne. Na yi primary school a staff school BUK kenan. Sannan secondary school na yi shi a Nasara Academy of Kabuga. Anan na yi secondary school dina na gama.
To kuma yanzu ga shi sana'ar me ake yi?
Eh, yanzu gaskiya ina da shago ne aka kayami na saida irin spare part haka, wanda ya kunshi kayan adai sau da kayan machine da kayan keke da dai ɗan abin da ba a rasa ba.
To ba mu labari yaya aka yi aka fara wannan sana'a? Shin kafin wannan an taɓa yin wata koko da wannan aka fara?
To gaskiya dai a takaice, da ina kasan wani ya nima, akwai shago da nake yaruwa ka zan je in zauna, nan tashi da dan sallame ni haka haka har Allah ya sani ma na samu nawa nake zama. Yanzu in je makaranta in dawo in zo in zauna, ina dai squeezing dai abubuwa dai.
Muna fitin shekara nawa da ka zauna karkashin wani?
Gaskiya zama na karkashin wani akalla zai kai shekara kusan 4 to 5 ma ko ma yafi. Ina kasan wani haka yanzu a dauki abin da ya samu a bani, ina managing da haka. Wani zubin ma ba isa ta yi zan je makaranta ne, transport ne, waye waye.
Lokacin ana secondary kenan ko kuwa?
Lokacin ina secondary. Lokacin kenan. To a ƙarshe ma kusan ne na gama secondary din, na fara zuwa kaskin, na fara yin kas. Ina kasan wani. To a lokacin gaskiya
shi kasan wannan da kake ne ake sayarwa?
Shi ma irin the same kind da muke saida ne ake saida. Eh, shi ma kai ne ake saida. A lokacin gaskiya na fara kasa ka, lokacin ma na ga dai gaskiya ba zai yiwu ba, karshe ma sai na zuwa ne gaskiya, ban gama ta ba gaskiya. Ban gama ba gaskiya.
Lokacin da kake kasuwa, course kake yi?
Lokacin nake ba muna under notice amma a kas muke lectures. Lokacin na flying computer science ne. Shi part time ne, ana zuwa weekend da Friday haka.
Kai nisa a lokacin?
Gaskiya na yi nisa. amma daga ƙarshe ban gama ba gaskiya da yana zuwa ne
me ya hana ka me yasa ka daina zuwa
gaskiya lokacin abin da yana zuwa da rashin time gaskiya indai zan je makarantar to ba zan je shago ba indai kuma zan zo shago to ba zan je makarantar ba to gaskiya abin ba zai taba duwa bi ba a lokacin
sai
kawai sai na zabi kawai ba zan iya gama makarantar ba na daina zuwa kawai na zauna na sai saboda kasuwanci na gaskiya
me yasa ka zaba kasuwancin
gaskiya abin ne sai na zaba kasuwanci a lokacin da yanayin rayuwar dole mutum zai dan so a ce kana dan samun wasu ɗan kudade wanda kai al'amuranka ita kanta makaranta in zaka je makaranta zaka yi transport a kalla go and come iya go and come zaka kashe dade da ko da yuku babba ka ci kuma ba kenan banda irin handouts da lecture notes da bill da dai abin da dai yake zai taso ma wanda ba shi a cikin lissafinka to in baka da kuɗi taya zaka yi shi it's not possible ba zai yi ba dole sai dai ka san dai da kai to gaskiya sakamakon haka shine abin da yasa gaskiya na gaba zan iya ba saboda ba zan iya je nan na je nan ba indai zan je makarantar to ba zan iya zuwa shagon ba indai kuma zan zo shagon to nayi missing din wasu abubuwa a makarantar dole sai dai na dauka gaskiya to shine na zabi zaman shagon makarantar na kware ta gaskiya
to bayan ka hakura da ita sai da kai shekara nawa kafin ka kafa naka kuma me yasa ka zabi ka yi yaran ka koyi sana'ar sai da kayayyakin adiri ta sau ga sana'o'i da yawa
gaskiya ita sana'ar sai da kayayyakin na Nespapert tasowa ne nima aka dora na akanta akwai wani kanin mahaifina asali shine mai sana'ar to lokacin da nake secondary school dina ka kafin ma na gama secondary sai babana kai ni wajensa dai kai ni wajensa ina dan zuwa ka ina zuwa makaranta ina dan zuwa ka to sai na riga na samu wannan knowledge din
wato sai kana secondary school ka fara nema
yawa tun ina secondary na fara nema gaskiya sai na samu wannan background din na business din shi to sai na gaskiya in ba shi ba ba wani business wanda zan iya wanda nake na samu knowledge akan sa tunda shi business ba ka shige shi kai tsaye ba ka san wani abin aski ba to sai na ga gaskiya shi na iya kuma shi na taso na gani ana yi to na ga ban da wani business din wanda ya fi wannan gaskiya abin da yasa na zaɓi yin sa kenan gaskiya
to yanzu gashi ka buɗe naka shekara nawa da buɗe naka na karshen
kanka to shi dai wannan gaskiya duka bai mai shekara ɗaya ba gaskiya da fara wannan gaskiya tunda yanzu muna renon sa ne haka bai jima ba gaskiya
a can da aka sallame ka sun yi maka sallama irin ta yanda inyamurai suke yi
a gaskiya ba sallama ta aka yi ba shi kansa wannan din kusan nan ce na wani ba na bane ba to amma dai tunda a matsayin a hannuna yake ni nake komai to zan ce a matsayin na yake amma can inda na bari ba sallama ta aka yi ba gaskiya abin da ya faru kawai dai irin da yau da gobe dai aka kai ma dole kana bukatar ka ci gaba ka to Allah ya taimake ni na samu wasu ɗan kudade ni ma na ga to kawai da ta zama karkashin wani yau da gobe rayuwa dole kai ma kana bukata a ce ka ci gaba ka ja wasu a karkashinka kuma da bukatar rayuwa a ce kai ma ka yi aure ka dai wasu abubuwan to indai kana kasan wani gaskiya indai ba irin babban waje gare ku ba dan abin da ake salama ga gaskiya ba zai ishe ka a ce kai ma ka kafa kanka ko kuma kana wani abin na rayuwa wanda zaka iya maintain rayuwar ka yau da gobe to shine abin da yasa gaskiya ni ma na zabi in buɗe nawa
to naji kana cewa wannan naka ne ba naka bane wani kake kullawa shagon
shi wannan shagon dai idan ce dai a takaice kamar kuɗi ne aka bani su kawai na je ne running business din an bani su in shekara ta zuwa lissafi amma dai na wani kawai zan iya cewa misali kamar a ce kuɗi aka baka aro ko kuma aka baka jari ka je kai business in shekara ta zo ko kuma a ce a hankali hankali ka dada abin da yawa ka dinga ka dada abin da yake ba aka baka har kai kwabarin din komai da komai
to yanzu a hakan kenan a hankali ba kyauta aka baka kudin ba za ka biya
shi gaskiya kudin ba kyauta aka bani su ba tunda irin wannan ma kura za a baka kai tsaye ba za a ce kyauta aka baka ba saboda haka ce an baka kyauta za ka yi ba za ka dauki abin ma da serious ba amma aka nuna ma cewa kamar aro aka baka ko bashi aka baka to zai baka kwarin gwiwar ka tsaya ka mai da hankali duk wani abu da yake na wasa ka ajiye a ciki ka sa himma sosai kai kai ma ka samu Allah ya taimake ka wajen ya bunƙasa a ce waje ya yi expanding sosai yadda ake so a ce duk inda ka je ka ce ga abin da kake aka baka duba za a yi da kai sosai baka da wata matsala insha Allah
yanzu kai na kan kana da wasu a gabashinka
ne to ina da kannina ne kusan gaskiya karshe ne tunda har yanzu wajen rainan sa nake gaskiya bai yi karfin da za a ce zan iya daukan yara sosai haka wanda yin dinga sallamar sai da gobe gaskiya su kansu kannan nawa tunda su ma suna zuwa makaranta kanana ne gaskiya wani zubin ma inda yanzu makaranta su je makaranta su to sai yin kullu shagon gaskiya in na je makaranta na dawo to sai in zo in bude haka nake gaskiya
to tunda ka fara wannan sana'a ta wani irin kalubale tunda ko me mutum zai a rayuwa yana da kalubale wani iri aka fuskanta
gaskiya to irin da ya kalubale na fuskanta a cikin wannan sana'a ta zaka san a cikin misali irin abokanan ko kuma irin wanda kake hurda da su haka zaka ga wani ba ma sani ga kana ci gaba kwata kwata wani zaka ga da wani abu ya same ka na ci gaba to anan zaka gane mai san ka da wanda yake baya san ka to gaskiya na dan fuskanci irin wannan matsalolin haka a zamantakewar rayuwa to amma in dai mutum yana rayuwa dama shi wannan irin wannan abun ba wani abu ne ba kawai dai iyakaci ke addu'a Allah ya sa mu albarka a duk abin da kake
to nasarori kuma fa
a nasarori gaskiya ba abin da mu ce sai godiya ga Ubangiji saboda gaskiya duk wani go and come na makaranta na da wasu abubuwa gaskiya duk a ciki nake kuma kowa dai ya sani da dai rayuwar makaranta take kullum magana ce assignment project waye waye duk dai irin dai wannan to kusan komai a ciki nake da transport da abin da zan ci da abin nan sa a juna da dai sauran abubuwa
na kan kai kadai ne kake don hada hada ko hadda na ganin ka tunda naji ka ce kanninka suna dan taimaka maka
na wanda gaskiya kusan shine kashin guyuwa su na kannan nawa kawai ina dai sallama su ne aka according to dai abin da na samu ne ma amma daukan nauyin su ba nake daukan nauyin su ba shi ma yafin mu shi yake daukan nauyin su kawai dai ni ina dan taimaka musu ta wani bangaren ne ko kuma su ma in za su dan sai wani abun wanda yake bai taka kare kayya ba su ma ina dan taimaka su ta wani bangaren
banda daukan nauyin kai a harkar karatu wani irin nasara wannan sana'a ta ka janyo ma
to gaskiya ba abin da nace da wannan nasara ta sai alhamdulillah tunda duk wata ni'ima tawa duk wani sitira da Allah ya mun duk wani abu a cikin na samu to ba abin da yace sai dai alhamdulillah kawai
to a menene burinka ko fatan ka idan ka kammala karatu za a ci gaba da wannan sana'ar ko ko za a yi ta
gaskiya in na kammala karatu ya wannan sana'a ta zan dauke ta nubi biyu ka'in da na'in dare da rana zama na ce na ba ta muhimmanci sosai duk wani lokaci na dama makaranta ce take rike min shi to idan ya zama na samu fi ban da wani abin da ya shafi makaranta zan zo na zauna sosai mu ta addu'a Allah ya sa mana albarka a cikin wannan sana'a ta mu shine abin da nci amma ba zan ajiye ta ba gaskiya
to ne kira za a yi wa matasa
gaskiya gaskiya ni abin da nci matasan mu musamman na Hausa gaskiya abin da yake faruwa gaskiya a samu a tashi a nemi sana'a gaskiya ba zai yi mutum ya ci zai dogara da sai an masa wani abun ko kuma sai gwamnati ta yi wani abun ba ko kuma kawai zauna a lungushi ba abin da yake sai munafunci da gulma duk gaskiya wannan bai dace ba idan mutum ya fuskanci yana da damar yin karatun gaskiya ya karatu idan kuma ya fuskanci sana'a ce wacce dole ita zai yi to gaskiya ya samu ya maida hankali dan abin da yake yi addu'a Allah ya sa mai albarka saboda abin da muke fata ba wai a ce kana sana'a wacce in ka fada za a ce eh sana'a ce ni a abin da ake nema duk sana'ar da kake fatan ka Allah ya sa mu albarka duk wasu abubuwanka da na yankuwanka da na iyayenka a ce ka fi karfin sa a cikin wannan sana'a to shine gaskiya ke yin danyo matasa a takaici
to kai kuma ka baya ta karshe wannan shagon in na kake son ka ganshi shin kana son ka ganshi a matsayin shago ko ko rufa shago
gaskiya abin da nake so in Allah ya sa mu albarka burina a ce wannan shagon ba ma iya a ce wai shago ba ina son ya zama na ce ni ma na dinga fita kasashen waje inda ake kaya a ce ni ma na fara oda wanda yake ta bangaren kayan na a ce kamar yanzu irin India tunda su suke kayan adesau a can ake adesau a ce ina fita ina da collaboration sosai da company za su bani kaya original tun daga can a mun container a ce ni nake sauke kaya ni nake raba kaya ga sauran yan uwa irin masu sana'ata shine abin da nci a takaice gaskiya السلام عليكم
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, inda ya samu tattaunawa da Malam Ibrahim Ado Kurawa, masanin tarihi musamman bangaren sarauta, kuma marubuci kana tsohon babban daraktan cibiyar bincike da adana muhimman bayanai da ke gidan gwamnatin jihar Kano, inda zai ba mu tarihin anguwar Galadanci.
To alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Unguwar Galadanci dai ta samu asali daga sarautar Galadima, saboda anan gidan Galadima yake. Kuma masana tarihi sun nuna cewa Galadima daga Borno aka aro wannan sarauta, saboda sarautun Kano gida uku ne. Akwai wanda suke asali na Hausa ne, akwai wanda suke daga Borno aka aro su, akwai kuma wanda suke daga Larabci aka aro su. Misali, duk sarautar Hausa, idan ka ce dan, kamar dan Iya, dan Isa, dan Buran, dan Darman, wannan sarautar Hausa ne. Idan ka zo kai magana Galadima Ciroma, wannan daga Borno aka aro su. Idan kai magana wazir, wali, matawalle, din na Laraba ne. To ita Galadanci mazaunin Galadima ne, anan gidan Galadima yake. Kuma Galadima a sarautar Kano shine daga sarki sai Galadima, saboda haka a sarautar Kano da tsarin abubuwa Galadanci ita ce unguwar da ta fi kowace banda gidan sarki. Amma daga baya an kawo sarautar waziri, saboda haka waziri kuma ya zo ya zama gaba da Galadima. Amma an ka dauko tun daga lokacin sarkin Kano Waris dan Bagoda, wanda ya zamani 1163 zuwa da 95, shekara 35 yana sarkin Kano. To shine ya fara yin sarautar Galadima, kuma ya nada wani ko ana ce masa Mele, shine Galadima da ya fara yi. To tun wannan lokaci sarautar Galadima take da aka taso, da suka taso daga can wurin Dala bayan shekaru da yawa da aka yi gidan sarki, yanzu nan gidan Rumfa, kaga an dawo nan bangaren. To daga nan kuma shine aka yi wannan unguwa. In ka duba tsakaninta da gidan sarki ba nisa ita Galadanci. Daga Galadanci sai kai zo Ciranci, daga Ciranci tudun Wuzurci sai gidan sarki. To wannan sune alayi daga su sai gidan sarki.
Kenan kamar unguwar Galadanci bata wanzu ba kafin gidan sarki da gidan Rumfa?
Ai babu ita, sai daga bayan gidan sarki ya dawo gidan Rumfa sannan aka yi unguwar Galadanci. Kuma
gidan sarki ma da ina yake ne?
Gidan sarki ai da a Dala yake kafin Rumfa ya zo, sannan ya dawo iya wannan gidan nasa. Shi Rumfa ne ya yi wannan gidan 1463.
Shekaru nawa kenan ma?
Shekara sama da 500. To shi ne yawan nan. To da yawan nan Galadima kuma ya zama yana nan kusa da gidan sarki, ka gani. Shi ma kuma kasan gidan Galadima babban gida ne, kamar irin sarakunan nan. Wasu sarakunan ma gidajensu ba su kai gidan Galadima ba. Daga nan aka diba aka yi makarantar firamare, aka yi wasu abubuwa. Kuma daga baya ga masallaci nan.
Kenan albarkacin kafuwar gidan Galadima sai kuma unguwar Galadanci ta samu?
Kwarai da gaske. Kuma yawanci da iyalan Galadima ne da mutanensa da sauransu. Idan ka je Galadanci za ka ga yawanci yanzu akwai zuri'ar Galadima Abdulkadir, akwai zuri'ar Galadima Umaru, da Galadima Isyaku. Waɗannan duk Galadimomi ne da aka yi su bayan jihadi. Misali, shi Galadima Isyaku shi ne ya yi lokacin sarkin Kano Alu, kuma shi ya kawo Liman Zubairu Galadanci, wanda Liman Zubairu yanzu kusan zuri'arsa sun fi kowa a Galadanci abun nan matsayi na zamani.
Kai tsaye kenan za a iya cewa unguwar Galadanci ta Kano unguwar sarauta ce kenan?
Kwarai da gaske. Ai, saboda shi Galadima kamar yadda na gaya maka shi ne babban hakimi, kuma Malam Dabo ya zauna a nan, sarkin Kano Ibrahim Dabo, kuma dan uwansa Dahir ya zauna iya Liman. To amma lokacin da Dabo ya nada Galadima sani, shine ya zo ya zauna a wannan. to daga kan Galadima Sani kuma aka zo aka yi Galadima Ango don shi aminin daba ne shi kuma Galadima Ango a cikin mutanen da suka yi sarauta kafin zuwan Bature a wannan karni ba a taba yin basarake mai arzikin sa ba
bayan shuhura da unguwar Galadanci ta yi da sha'anin sarauta tunda ta dan fara da gidan sarki kai tsaye kamar yadda bayanai suka gabata menene za a iya cewa kuma ta shahara da shi misali wanda ya kara bambanta ta da sauran unguwanni a Kano
to ta shahara da ilimi tunda ilimin addini tunda kaga Mallam Jamu da Mallam Dabo sun zauna anan kuma a shekarun da suka wuce daga zuwan tura Mallam Shehu Mai Hula wanda yake Mallam Shehu Mai Hula lokacin da yana da rai dukkan wanda ya san fikihu kamar sa da muktasar shine malamin da ya fi kowa sanin muktasar da rubun muktasar kuma ka san muktasar matsalolin da suke cikin sa 120 ne
da ina filafla matsaloli da suka shafi
da warware su na shari'a saboda haka mutum zai gama rayuwar sa yana karanta muktasar sai ga shekara 40-50 har izuwa yau ba gidan da suka san muktasar kamar gidan Shehu Mai Hula to kaga ya shahara anan da can shi kuma jikan Mallam Jamu ne to kaga sai shahara a harkar ilimi kuma sannan wani babban mutum babban malami da yazo wanda zaka sashi a cikin manyan malamai da suka yi tasiri a Kano Liman Zubairu yazo ya zauna a Galadanci shi Liman Zubairu a Galadima Isyaku ne ya kawo shi bayan basasa Galadima Isyaku yayi Galadima lokacin Alu ne to saboda haka shi kawo Liman Zubairu Liman Zubairu kuma Allah ya masa arziki fiye da duk wani mutum da yake a wannan unguwar saboda ƴaƴansa sun yi fice yanzu a Najeriya kaga ɗaya daga cikin manyan malamai na Arabiya a ƙasar nan Professor Shehu Galadanci jikan Zubairu ne
ita Galadanci za a iya cewa tana makwabtaka da unguwanni kamar su Iso watakila ko Gwale Kabara
gane Iso Kabara Magashi Ciranci duk wannan suna makwabtaka da Galadanci kuma duk mutanen da suke wannan unguwannin za ka ga watakil kai baffanka yana can kawunka yana can haka ko wanda suka shafi Galadima ka gani misali yanzu Galadiman Kano mai girma Abbas Sunusi ai kaga gidansa a Ciranci yake kuma wanda ya gaji mai girma Allah ya ji kansa Alhaji Tijjani Hashim shi kuma lokacin da yana nan ai kaga gidansa Kabara ne Tudun Wazirci to amma shi ne Galadima to kaga ai duk kusan ɗaya ne
kenan ta girmi dukkan waɗannan unguwa da Mallam ya lissafa
a'a bata girmi su ba ai unguwanni ya kamata mu gane cewa kafin 1940s ba a maida su cewa wani tsari wani sai a wannan lokacin sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero ka gani amma dama can ana cewa ito unguwar Galadima nan ne lokacin da Harish Bath ma ya zo Kano sannan Abdullahi
wanda Bature ne
yes Bature ne wanda ya zo lokacin sarkin Kano Usman sannan Abdullahi Maji Karofi yana Galadima a unguwar Galadima kaga a wannan lokacin ba wai tsari ne irin wannan wanda muke da shi ba tsari ne kawai cewa wanda yake shugaba a wannan unguwar shi ne amma da aka zo lokacin sarkin Kano Abdullahi Bayero sai aka canja sai ya zama cewa an yi tsari na masu unguwanni da wakilan fuska sai aka sa musu wannan sunayen wasu wuraren sun ci sunansu wasu wuraren ba su ci sunansu ba misali yanzu kaga akwai a can unguwar mu kura akwai makotan mu waya ana cewa waya kaga da unguwa ce amma yanzu babu ita ka gane idan ka zo nan unguwar gini akwai kwalli amma babu ita ka gane to irin wannan
amma har yanzu kamar na ana cewa kwalli
eh to amma a unguwa za ka ga unguwar gini ne a rubuce a kofar gida da sauransu mai unguwar gini ne amma ana cewa wurin kwalli
eh amma ake cewa wannan charge office na yan sanda ana kiransa
kwalli police station to amma unguwar ai ba kwalli ba ce amma da can wurin ana ce masa kwalli idan ka tafi ya kasai akwai wani wuri babban wuri ana cewa yanawa amma kaga ya kasai ce ba a sa mata sunan genawan ba tana cikin ya kasai to saboda haka akwai irin wannan unguwannin da suke ba a tabbatar da su a tsari ba, amma mutane suna nan. To kafin ai wannan tsarin duraren nan haka suke.
Bayan malam sun nuna kamar unguwannan ta galadanci da muke magana ta kai kimanin shekaru 500 kenan da kafuwa, tunda malam ya ce bayan sarki Dabo ya kafa gidan Dabo a nan inda sarkin Kano yake ne, sannan ne aka
ba Dabo ne ya kafa gidan Dabo, sarki Rumfa shi ya kafa gidan Rumfa. Da ya kafa gidan Rumfa, in ka duba za ka ga duk sarautun nan suna kewaye da gidan Rumfa, manyan sarautu. Ka ga Ladima gashi anan, Madaki in ka tafi bayan ka wuce Kura waye za ka je Iyola nan, Madaki gidan Madaki yake ko nan, ka tauga gidan Makama. To saboda haka duk yawanci suna kewaye da gidan sarki. To amma shi kansa Galadima ana ce masa Daudu, saboda wani Galadima da ya shahara lokacin Abdullahi Burja, wanda shi kuma Abdullahi Burja ina ji shi ne kakar Rumfa. To amma dai al-muhim shi Rumfa da ya zo yayi wannan gidan nasa shi ne duk ya kawo masu sarauta suka kewaye a wa'annan unguwanni. Da aka zo kuma lokacin sarkin Alhaji Abdullahi Wayaro, sai aka mai da aka tabbatar musu da sunayensu, wasu inda suke sai aka ce eh to sunan kenan.
Da haka za a iya cewa galadanci da mata nan, illa kamar yadda ake bayani yanzu cewa ba lalle ya zama sunan take nan ba.
Warai a dama galadanci tunda shi wannan Muhammadu Rumfa ya gidansa, to gidan Galadima yana nan. So unguwar Galadima ce, saboda duk unguwoyin nan da kake gani wani fitaccen basarake a unguwar sai ga an sa masa sunan unguwar. Misali Ciranci, kaga ai Ciroma ne anan, kuma banda gidan Ciroma ma akwai gidan Tiraki. To amma saboda Ciroma shi yake gaba da Tiraki a tsarin sarauta, bayan an cire Tiraki daga tarar ta Kano aka sa Ciroma. To kaga can kuma in ka tafi Sagayi Wambai ne, amma dai ake ce mata Sagayi. To amma al-muhim dai wannan unguwa ta galadanci, saboda Galadima ake ce mata galadanci. Kuma
bayan wannan sarauta da kuma malinta da ta yi shuhura da su, akwai wasu abubuwa ko wasu rukunan mutane da za a yi cewa mashahurai ne kuma suna galadanci?
Ai akwai 'yan boko, ko da yake magana boko da tsarin ma'aikatan gwamnati kaga abu ne wanda yake dama yana da asali da ilimi. Lokacin da aka zo aka kawo karatun boko, ai duk 'ya'yan malamai su suka shiga makaranta. To saboda haka 'ya'yan malaman nan na galadanci sai suka yi fice suka shiga makaranta, tunda su sun san amfanin karatu. Kuma da aka shigo da judicial da SAS duk suka shiga wannan makarantu, suna karatun su na addini, kuma suka yi mai da shi suka hada da boko. Yanzu kaga shi professor Shehu Galadanci daga judicial ya tafi SAS har Ingila ya je ya PhD din sa da sauransu. Malam Imamu,
to malam kamar yanzu kamar muna nema mu fado galadanci a yau kenan misali, amma kafin mu kai wannan gaba ta fannin watakila sana'o'i ko kuma wasu al'amura misali na kasuwanci ba?
A to ai idan kana maganar a da kafin Bature ya zo, duk wani gida a Kano yana da sana'a. Duk ka ga kowa wannan, ko je ana dinki ko ana rini ko ana kadi ko ana saka, ba gidan ko ana kira ko ana yin wani abu da ya shafi yin tukwane ko haka dai, kowane gida a cikin garin Kano. Wannan abu ya faru tun sama da shekara 500, kuma shi ne ya sa Kano ta yi fice ta zama cewa ta fi kowace ƙasa a nan bakar fatan Afirka arziki. Daga wannan lokacin da Leo Africanus ya zo nan garin, ya tabbata cewa daga Fas, Cairo su kaɗai ne, Alƙahira da Fas su kaɗai ne suka fi Kano. a kasar Afirka.
Masu sauraron mu, abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar ta wannan makon. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji miliyoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, da Daniel Brown da ya hada shirin baki ɗayan sa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ayi hutun ƙarshen mako lafiya.
Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jike din.